This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azi ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda wacce ta jagoranci tattaunawa da wasu baki uku. Turakin das Alhaji Sama'ila Sani wanda ya ga zabukan Amurka a shekaru 15 da dan Juma Abdullahi wanda ya zama da karatu a jihar Pennsylvania har na tsawon shekaru 10 sai kuma shugabar gidan talabijin na Zamani TV da cibiyar koyar da aikin jarida mai suna Zamani Media Institute Fatima Dabo Madina da bakin nata sun yi bitar zaben Amurka da ya gudana inda tsohon shugaban kasa Donald Trump ya lashe zaben da rata mai yawa sannan sun yi bita akan yadda suke kallon Amurka cikin kasu shekaru hudu masu zuwa karkashin wa'adin mulkin Trump na biyu sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba kuma a yau shirin zai kawo muku amsar tambayar da mai nasara Nasarawa Funtuwa yi wanda ya nemi masaniya game da abin da ya kawo rikicin Sudan da kuma yadda za a magance shi amma da farko Zara za ta fara da karanto mana labaran duniya
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya a Palestine sun ce akalla mutane 13 ne suka mutu sakamakon wasu harhare biyu da Isra'ila ta kai a Gaza. A yau Asabar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa cewa ɗaya daga cikin harharen ya afka wata makaranta wadda aka mayar a matsayin matsuguni ga waɗanda suka rasa mahallansu a unguwar Tufa dake gabashin Gaza inda ya kashe akalla mutane 6. Jami'an asibitin sun ce an kashe mutane 7 a wani hari da aka kai a wani tantuna a birnin Khan Yunis dake kudancin kasar. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana cewa an kai harin ne kan mayakan kungiyar jihadi ta Palestino. Isra'ila ta sanar da fara kai kayan agaji a arewacin Gaza. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha ya ce Moscow a shirye take ta saurari shawarwarin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na kawo ƙarshen yakin da take yi da Ukraine. Sergei Rykov ya ce Moscow da Washington suna musayar shawarwari game da Ukraine wajen kawo ƙarshen yakin sai dai bai fayyace ko tattaunawar tare da gwamnati mai ci ne ko kuma tare da Trump da membobin gwamnatinsa mai jiran gado. A nasa bangaren babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar wa Ukraine goyon bayan kasashen Turai a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Asabar. Jami'an Ukraine sun ce wani jirgin saman Russia mara matuki ya kashe mutum daya tare da raunata 13 a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a cikin dare. Masu fafutuka a fannin kiwon lafiya sun yi gargadin cewa matsalar sauyin yanayi ita ma matsalar kiwon lafiya ce kuma dole ne a magance su gaba ɗaya domin ceton duniya da al'ummomi masu zuwa gabanin taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a mako mai zuwa wanda za a gudanar a birnin Baku dake Azerbaijan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa ya ce dole ne kasashe su dauki matakai masu ma'ana domin kare al'ummar su da bunƙasa albarkatu da rage yawan hayakin da ke gurɓata muhalli da kuma samar da zaman lafiya da yanayi. Tedros Adhanom babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce taron na COP29 dama ce ga shugabannin duniya wajen taka muhimmiyar rawa don hada harkokin kiwon lafiya tare da sauyin yanayi. A shirye-shiryen taron yanayin hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar kungiyoyi fiye da 100 da kuma ƙwararru 300 sun tsara wani shiri na kare lafiyar dukkan al'umma kimanin mutane biliyan 3.6 a duniya. Wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wata tashar jirgin kasa mai cike da cinkoson jama'a a lardin Balochistan dake kudu maso yammacin Pakistan a yau Asabar, inda ya kashe akalla mutane 26 tare da jikkata wasu fiye da 60. Babban jami'in yan sanda Muhammad Baloch ya shaida manema labarai cewa fashewar wani abu mai karfi a babban birnin lardin Quetta ya afku a wurin jiran fasinjoji inda kusan mutane 100 ke wurin a lokacin. Jami'an yan sanda da na asibiti sun ce a cikin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata akwai sojojin Pakistan waɗanda su ne dama aka kai wa harin. Shahid Rain mai magana da yawun gwamnatin lardin ya ce akalla mutane 10 daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Wata ƙungiyar masu tada ƙayar baya Baloch Liberation Army ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin, inda ta yi ikirarin cewa wani memba na ƙungiyar ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan jami'an sojin Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif ya yi Allah wadai da harin bom ɗin a Quetta, ya kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a harin a cewar ofishinsa a cikin wata sanarwa a Islamabad. Hulda Mamani Hitsli ta kafa tarihi a ranar 4 ga watan Nuwamba, inda ta zama yar gudun hijira ta farko daga kasar Kenya da aka zaba a majalisar wakilai a Minnesota a nan Amurka. Hulda ta bayyana nasarar da ta samu a matsayin jajircewa da juriya da azama da kuma cimma mafarkinta na Amurka. Hulda ta shaida muryar Amurka cewa tana cike da shauƙin fara aiki a matsayinta na zababbiyar jami'a. Ta ce nasarar ta alama ce ga gwagwarmayar da iyayenta da ƴan uwanta suka sha a Amurka. Kafafen yada labarai suna ta yada nasarar da Hulda ta samu, lamarin da ya dauki hankulan kafafen yada labaran Kenya, inda aka gudanar da bukukuwa a garinsu na asali Niamboyo wanda ke da sa'o'i 8 da Nairobi babban birnin Kenya.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu lokaci yayi da zamu koma gefe guda, Madina ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
To jama'a, ina muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ina tare da baki manya guda uku. Ina tare da Alhaji dan Juma Abdullahi, Hajiya Fatima Dabo, sai kuma Turakin Das, Alhaji Sama'ila Sani. Ina muku maraba da shigowa wannan zauren.
Barka Hajiya Madina.
Yawa, to yau zamu tattauna ne kan zaben Amurka da aka kammala shekaran jiyan nan. Bari mu fara da kai da Alhaji dan Juma Abdullahi, inji daga gare ka. Ya kaga yadda zaben ya gudana?
Alhamdulillah, an yi zabe, an gama, muna taya Amerikawa muna da kammala wannan zabe da aka yi. Ba hargitsi, ba tashin hankali, ba tafiya kotu, to ba abin da za a ce sai mu ce musu muna cewa sumurna kuma masha Allah. Bayan haka, ni abin da ya bani mamaki shine idan har an ce da Kamala Harris wato ƴar takarar Democrat da shi Donald Trump da ya ci zabe suna tafiya kunnen doki, ainihin sakamakon zaben ya nuna cin da Donald Trump yayi ya bata rata sosai. Gaba ɗayan kika dubi kurun da ya samu a electoral votes wajen 200 da kusan dawa kurun ya ma wuce 270 da ake nema, kuma a popular vote din ma
wato a kurun da ƴan ƙasa suka kada,
wanda ƴan ƙasa suka kada watan ya bata rata sosai. Da yawa mutane America sun jefa mishi abinda suke so ne, saboda haka zamu taya su murna, kuma ba abinda zamu ce sai dai Allah ya sa ya musu aiki, tunda sun yi ne saboda sun ga alama za su samu canji, zai musu aiki. Allah kuma ya sa wato kuru'unsu ba su zama na banza ba, zai musu aiki a samu canji a Amurka.
Sama'ila, kaji bayanin dan Juma da yace Donald Trump ya ba Kamala Harris rata da har ya bashi mamaki, wannan rata na kusan miliyan 5 da wani abu ya baka mamaki?
Assalamu alaikum. Bai bani mamaki ba, saboda darasi biyu ne kamata a ce an dauka daga wannan zaben. Na farko, idan mutum yana takara ya mai da hankalin sa gurin neman kuri'a. Na biyu kuma akwai abubuwan da ya kamata a mai da hankali akai, kamar wurin neman kuri'a na farko, abubuwan da suka yi tasiri sun hada da kamar amfani da social media,
kafafen yaɗa labarai.
Yawwa, sannan kuma akwai yanayi da ake ciki a kasar, a tattalin arzikin kasa ya tabarbare, kuma yaki da ake ciki da sauransu. Yan kasa abin da ya dame su shine a gina musu kasa, to suna ganin yanayin da kasa ta shiga su cikin su ne fa da musu da kuma halin da suke ciki, ba wai a yadda duniya take kallon America ba. America su suka kirkiro demokradiya, kowa a gurin su ake daukan gari. Yawa, to idan haka lamarin yake, ya kamata a ce su mai da hankali wurin tabbatar da cewa suna tafiyar da demokradiyar su akan tsari, sannan kuma su tabbatar da cewa ba wai demokradiya kawai, ba wai darasin demokradiya kawai za a dauka a gurin su ba, a duba tattalin arzikin kasa. Kullum hankalin su yana Afirka, a cewa nan kasashe ne masu tasowa, ba su da shugabanci, ba su da wayo. Amma an zo yau ana abin da ake kira global recession, ko wace kasa ba girma ba, ko ni girman kasar sun shiga wani yanayi. To su yan kasar da ilimin su da zamani da aka samu yanzu da kuma abubuwan da fasaha da suke da shi da komai, a ce kuma yan kasar suna cikin wani yanayi. Ai, su wannan yanda ake ganin su daga sauran kasashen duniya da dame su, ma abin da ya dame su shine a mai da hankali wurin tabbatar da cewa yawa kasa na tafiya, komai na tafiya daidai a kasar.
Barin zo gare ki Fatima, yaya zaben ya zo miki?
To ni dai wannan zabe zan ce tantuna na san haka zai faru, saboda na dan yi nazari na duba na ga cewa lokacin da suke takara sosai kafin a zo zaben, za su ga cewa ana Kamala ana Trump, ta bashi really run, ta bashi zan ce sun yi gasa, sun buga sosai. To amma dama daga sanda na ga cewa ana cewa shi ya samu vote 48, ita tana da 47, can yana da 45, tana da 40,
suna ta tafiya kankan
kawai. Ni jikina ya bani, kuma ni a nawa yakinin ne duk inda mace take kankan da namiji, to idan aka zo na ƙarshen namiji ne yake ci, saboda aikin ga masu yanke hukunci masu duk wani abu maza ne. Kin gane ki? Duba fa electoral college, tana da 223 ne, shina 276. Kin gane? Mutane da ba su kawo ka ba, amma kin san za masu electoral college ai sun iya wannan dama, sun riga sun yanke hukuncin su. Kuma kaman yanda turaki ya faɗa, cikin America ne ya dame su. Akwai wasu policies na democrat da suka dauka da ya bata musu, da basu ji dadi ba, basu aminta da irin yanda suke gudanar da mulkin su ba. To kin ga wannan yayi tasiri. Kuma ita Kamala, ya naji dadi ta karbi abun, kuma ba tashin hankali, ba fada, ba wani abu. To ni ina ganin kaman wannan ya kamata ya zama haka din shine yafi daidai ga duk wanda aka bashi rata, yafi alkhairi akan duk wanda aka kada shi.
Alhaji Dan Juma, yanzu an ba Donald Trump dama karo na biyu. To akwai abubuwan da ake kuka da su na cewa wannan shugaba da ya karba yanzu bai cika aikata abin da yake fadi ba. Ya kake kallon tasirin wannan zaben da yake?
Yawa, to shi dai ya kamata wato zauna yau kansa karatun tanisu ƙarerayi da yake ta yi, ya faɗi abubuwa wanda ba daidai ba, da cin zarafin mutane, tun ba ma 'yan jarida ba, yana jin kowa kurin ba daidai yake ba, ba wani mai gaskiya sai shi. Ya kamata ya daina. Abu ne da wasu kan ce rashin mutunci, wani lokaci yana da rashin mutunci, kuma ya kamata ya tausasa, ya dan canza. Bari in baki misali, lokacin da ya faɗi, ya ki yadda ya faɗi
2020,
da ya faɗi ya ki yadda, akwai fare da ake zuwa a yi hand over, ya bai wa badi, yake tafiya ya rubuta hand over kurin ya ajiye wannan ya tafiyarsa. Kin gani? Saboda haka ita kuma Kamala tana ganin alamun ba za ta ci ba, ta kirawo shi,
ta taya shi murna,
ta taya shi murna. Biden shugaban kasa wanda yake kan gado yanzu, ya kirawo shi, ya taya shi murna. Shi da shi ne ya faɗi ba zai yi haka, zai yi kokari ne ya ce an saci zaben kaza kaza da wayansu kazafi dai da wayansu abubuwa makamanta haka. To ya kamata ya daina. Sannan kuma cika alƙawari na da kyau a siyasance, wani lokaci akan samu dai yakan yi wuya dan siyasa ya yi magana ya ce sai kaza ya zo ya cika. Amma ya kamata Trump ya yi kokari alƙawuran da ya musu ya samu ya gyara. Akwai yaki a Ukraine, akwai yaki a Gaza, Israel ke yi da Hamas, duk wa'annan, wanda kuma akwai taimakon America. Ya kamata ya zauna ya diba, ya gani, ya ga yaya za a yi a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa. Alƙawarin zai yi, saboda idan ba hakan aka yi ba, babban alƙawarin da ya yi, wanda ɗan uwa Turaki ya yi magana kai, wato gyara tattalin arzikin Amurka din ba zai ma samu yayi ba because kudi ne sosai in billions ake dauka ana tura wajen maganan yaki din a Ukraine da kuma Gaza Middle East saboda haka ya kamata ya zauna kansu karatun tanus ya ga abin da zai iya yi
turaki yanzu cin zaben nan da Donald Trump yayi an samu ci gaba a bangaren sa domin jam'iyyar sa ce yanzu take rinjaye a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai kana ganin wannan zai kawo wa kasar Amurka irin sauyin da mutanen Amurka suka zabe shi akai
eh to kamar yadda Alhaji Danzo mai bayani shugaban kasa ne da aka san shi da daukan alkawari da kuma sabawa kuma kamar yadda ne fadi daga farko ne ce yanayi da ake ciki yanzu a kasar Amurka da sauran kasashen duniya kuma zaben sa da aka yi an zabe shi ne saboda ana gani zai kawo sauyi to idan bai kawo sauyin nan ba za a yi masa bore ko da su ke da rinjaye a duka majalisun biyu yanayin da ake ciki yanzu babu wani magana jam'iyya ko me gani aka yi zai kawo sauyi ya mai da hankali ne wurin matasa da kuma jihohi manyan jihohi kamar su Pennsylvania da su Michigan inda a kuriyu suke da yawa ne ya je samun kuriyun su America tana cikin wani yanayi yanzu kawai abin da ya da mutane shine sauyi idan bai kawo sauyin nan ba duk alkawarin da ya dauka in bai cika ba to tabbas za shi ga cikin wani yanayi
saboda America dama ba kasa ce da za a mata irin wannan wasa ba Fatima kina ganin zai samu gudanar da mulki yadda yake so duk da cewa majalisa ta zama kamar tashi ce
eh to ni na ganin kamar zai samu saboda me ya samu kuru'u ne saboda yana ganin ya musu alƙawarin sauyi tunda waɗannan tura suke mulki su sun sa mutane suna ana ganin sun sa mutane a tashin hankali kamar yadda suke fada kudin abin nan dinka gara ma Najeriya a inda nake jin suna fadan America saboda zaka ga mutum ana biyan shi kuɗi da yawa mai tsoka to amma idan fa ya tafi siyayya haka zai dan koko da wannan kudin nashi dan abu a leda to abu ne kusan duk duniya to kuma shi yazo ya nuna musu cewa a'a wannan rayuwar taku za ta canja kuma za ta canja saboda me saboda na yadda tunda su ne da yawa su ne masu majority kuma sun yi mutane alkawari za su kawo sauyin nan sun san idan ba su kawo sauyin nan ba za su sha da dadi ba kin san Amurkawa za su fito ne konsu da kokotar su fito bakin titi su kwana su tashi su ce ba su yadda ba
anan muka kawo karshen wannan shiri a yau inda muka yi bitar yadda zaben Amurka ya gudana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin dan Juma Abdullahi da turaki Sama'ila Sani da Fatima Dabo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba, shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi ko me ya kawo rikicin kasar Sudan shin ta yaya za a magance yawan rikici a kasar mai tambaya mai nasara kuntuwa assalamu alaikum BOA Hausa Dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe dake kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China dake nahiyar Asiya a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa mai tambaya Malam Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa Najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita Idan mai tambayar malam mai nasara kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama dake Yola Adamawa Najeriya wanda yace
To lallai rikicin Sudan na baya-baya nan wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin kasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo to wayannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu to in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiya waye daga cikin su zai jagoranci sojojin Sudan wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutanen nan guda biyu kowa yana so yayi ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba daya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigimar da ake ciki a cikin Sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ne tun zamanin shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu a wannan shekarun sa na 30 in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen shekaru da dama da suka wuce sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya kira su special forces ya bar sojojin kasan a gefe yana amfani da su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki da suka zo kusa da shi al-Bashir a 2013 suka zanna da shi har zuwa 2019 sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da wannan hafsan sojojin Sudan wato General Abdul Fattah Burhan suka hada hannu kuma suka shirya wa shi al-Bashir makarkashiya suka kore shi shine aka yi coup na 2019 inda aka sallame shi aka kama shi Umar al-Bashir aka je aka kulle shi sa'annan yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na dan lokaci sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu hada mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma yan siyasa a ciki wato gwamnatin hadaka sai aka kira su aka zo aka hada to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban dan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan hadakan shine Abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasa hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan suka dauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga karshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan gaba daya suka sa ma kansu sune sojoji sune gwamnati sune waye duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na ga muku farkon nan dan adam ko yaushe mulki yake bukata ko ya yake wayannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori al-Bashir kuma al-Bashir suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar al-Bashir to yanzu fada ne ya barke tsakanin su wannan abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulki kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi a Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin si General Gawan da kuma General Ojukwu a Najeriya an yi irin wannan rigima. Aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya. Daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojukwu. To wannan rikici da ake yi da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne. Shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi, tana goyon bayansa, suna bukata su yi aiki da shi. Shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasar. To kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin kasa suna taya mutane guda biyu fada, to kamin a samu mafita yana da wahala. Kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida. Waɗannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki. Kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita Sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu, wato irin su Libya, okay, Libya, Chad, Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa Sudan rikici na cikin gida. Domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu. Kasan ita Sudan Allah ya mata karfin arziki na ƙasa. To kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani abu. To sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa waɗannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen Sudan mafita.
Kuma muhimmancin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Agadez Jamhuriyar Niger Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1 2 zuwa 5 ba su samu ruwan sama ba. In ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma, mu musamman ma mu na Niger, ba ko muke kawo mana fari ba mu na illa karamcin ruwan sama. Ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefko-shefkin mu mino manoma mu. Kuma tashi hankali ya mamaye su. In ka duka zu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali. Shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali za ka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya da fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka?
Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima ruban mu da an ga ruwa shekara da shekaru ruwan mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger, muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filayi mutane da suke fusa hanyar ruwa duka an zo an yi ayyuki na gine fusa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bida inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar ta fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskanta harkar fari, in ka lura kasar China abin ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari.
Kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tankara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba, har yau dai ana nan gidan jiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar Nafi'u na birnin Agadez Jamhuriyar Niger da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da producer mu da kuma engineer mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Masu sauraro, da haka zamu nade tabbatar shirye-shiryen mu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya amince, ku ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Kafin mu yi sallama da ku, mun sami labarin rasuwar Alhaji Halilu Ahmad Getso, daya daga cikin masu sharhi kan lamura da muka saba hira ciki. Sai dai bayan mun aika da ta'aziyar mu, muka samu labarin akasin haka. Muna neman afuwa, muna kuma addu'ar Allah ya kara wa Alhaji Halilu Ahmad Getso lafiya da tsawon kwana. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta shirya ta bada umarni. Da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nelson daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Mu'azzu take muku sallama. Ma'asallama.